يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله منا منك بوديا جاء الله مدوكا جنساركي da ya sake kaddara haduwanmu a wanga wuri mai tarin albarka domin ci gaba da majalisinmu na tafsirin alqur'ani mai girma a yau muna ranar talata wadda ta yi daidai da 14 ga wata na 9 watan ramadan shekara ta alif da 447 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina talata wadda ta yi daidai da kwanan wata na uku wata na uku halau na mars shekara ta 2026 bayan aihuwa annabi Isa alaihi salam. Da yarda Allah ta'ala kenan za mu ci gaba a cikin wannan sura tamu wadda take suratul haqa wadda kuma tintini ayoyi guda 10 sun gabata a cikin ita wadda sura mana mun saurari tafsiri na ayoyi guda 10 kenan a yau ci gaban sura zai fara ne daga aya ta 11 insha Allah amma kahin mu je ga sauraron tafsirin ci gaba da aya ta 11 za mu saurari a karatu na abin da ya saura daga cikin wannan sura na ayoyin ta insha Allah ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول حاؤم اقرؤوا فيقول حاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت كنت أني ملاقٍ حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الحمد لله bayan mun saurari karatu na abin da yake kingi daga tafsirin ita wa gasura kenan insha Allah kuma zamu ci gaba kamar haka kamar yadda muka ce aya ta 10 ce muka tsaya kenan zamu tashi aya ta 11 a cikin ta ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna lamma tagal ma'u حملناكم في الجارية معنى وقال آية الله تبارك وتعالى يكيتنا مسوة أنم متاني الأمة دسك قباتي من آداوة دسك قرية صحوة الله تبارك وتعالى الله سيتنا ما su wannan kahure na zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa sutuna masu gani waɗansu daga cikin kahuran ma Allah tabaraka wa ta'ala ruwa ne ya aiko wanda ake kira da shi ruwan tufana domin ya halakar da su a da ruwan nan kuma ya halakar da su ashe lokacin da ruwa ya cika gari ruwa ya sauka Allah ta'ala sai ya umarci annabin shi annabi Nuhu ya ce mishi ya kera jirgi tun kafin ruwa ya sauka a wannan jirgi na icce wanda annabi Nuhu ya kera a cikin shi ne Allah ya ce sai muka tsiratar da waɗanda suka yi imani domin kada ruwa ya halaka su shine yake inna lamma tagal ma lokacin da ruwa ya cika gari ya tumbatsa ko ina ya cika gari hamalnakum sai muka yi umarni gare ku kuka shiga cikin jirgi muka dauke ku a cikin jirgin katako na ice a litahi na tafsirin Qurtubi karkashin waga aya malam Qurtubi yace ma'anat tagal ma'u shine ruwa da ya cika gari ya hau sosai ya zamanto ya hadiye abubuwa hatta da waɗansu duwatsu ruwan nan sai da ya hadiye su tsananin ya cika gari sosai yadda ya kamata akan shi ne Ali bin Abi Talib Allah da shi Ali yake cewa lam tanzilu qataratan min al-ma'i illa bikilin illa yawma Nuh tunda ake a duniya Ali yace ba taba ganin sayyidina Ali yace ba taba ganin ba ruwa ya sauka har ya wuce iyaka irin haka sai ranar da Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da mutanen annabi Nuhu dalilin ƙaryata sakon shi da suka yi a ƙarƙashin waga aya ya ku ƴan uwa tabbas akwai wannan kissa wadda take ta annabi Nuhu da mutanen shi ya kasance annabin Allah ne kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi zuwa ga al'umma shi ya yi musu wa'azi kuma ya fahimtar da su saƙon Allah ta'ala cewa Allah wa bauta yake so a mushi kuma a daina abubuwan da suke ba daidai ba sai da annabi Nuhu ya yi shekara sai da ya yi shekara 1000 yana kiran waɗannan mutane ku dawo a zo a shiga addinin Allah amma ina ba su saurare shi ba akan haka ƙarshen su bai yi kyawo ba saboda mi Allah dirmiyar da su yayi cikin ruwa ya hadiye su kwata-kwata waɗannan kafirai na daga cikin mutanen annabi Nuhu sai mutanen da suka hau saman jirgin nan na annabi Nuhu su kaɗai suka tsira su kuma waɗanda suka hau jirgi da farko akwai mutane waɗanda suka yi imani da Allah da kuma wani ɓangare na daga cikin iyalai iyan na shi annabi Nuhu kenan waɗanda kuma suke mai dariya lokacin da yake ƙera jirgin suke ga cewa ai kawai bai ma san abin da yake yi ba sai suke mishi izgilanci suna dariya da shi a ƙarshe kuma su ne suka halaka kuma shi a jirgin da aka yi da ya ƙera wanda aka dinga mai dariya a cikin shi ne da yawa suka tsira daga mutane da dabbobi da sauransu akwai abin lura ƙarƙashin waga aya malaman tafsiri sun yi nuni zuwa ga wata mas'ala wadda take da alaƙa da aƙidar mu ta addinin musulunci wannan mas'ala ita ce Ƙudratul lahi ala hifiz awliyaihi, gwanintar Allah da kuma ƙudurar shi wajen kiyaye dukkanin waɗanda suke masu tsoron Allah da kuma manyan malumai. A koda ku hallaka ta zo, to Allah tabaraka wa ta'ala yana tsiratar da waɗanda suke suna jin tsoron shi kuma waɗanda suke bauta mishi. So da yawa irin haka ya faru, Allah kuma sai ya tsiratar da masu tsoron Allah. Akan shi ne ma an muka diba suratul ankabut aya ta 15, a ciki ne Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce fa anjaynahu wa ashaba safinati waja'alnaha ayatan lil alamin. Allah ya ce fa anjaynahu, mu muka tsiratar da annabi Nuhu bai halaka bai dirmiya a ruwa ba, wa ashabu safinati da dukkanin waɗanda suka shiga cikin wannan jirgi na katako, jirgi na ice. Allah ya ce su ma basu halaka ba, mu muka tsiratar da su. Waja'alnaha ayatan lil alamina, wannan abin da ya faru sai muka sanya shi ya zamanto darasi ne ga dukkanin waɗansu mutane da za su zo bayan annabi Nuhu a doron ƙasa, ya zama musu darasi. Akan haka bayan mun saurari tafsirin wa ga aya, menene a rayuwarmu ta yau za mu iya koyo daga ita wa ga aya, kuma ya zama mana darasi mu ma duk lokaci. Darasin shi ne, duk lokacin da ka samu ni'ima wadda Allah ya baka, baka mazatanta watakila sai Allah ya baka, to wallahi ɗan uwa, ya kamata kai tsaye mu dinga ma Allah ta'ala godiya. A kan shi ne ma ake so mutum ya saba. In Allah ya baka wani abu da ya sa ka farin ciki, ka ji daɗi, to ka duka ka yi mishi sujada, abinda ake kira sujudul shukur, sujada ta godiyar Allah. Muna gani so da yawa malumai suna yin haka, da ma waɗansu ɗaliban duka suna yi. In mutum ya samu abun murna, to sai mu ga ya kai goshin shi ƙasa, kuma ya yi sujada, ya ma Allah sujada ta godiya. Allah ya samu dace. Aya ta 12 a cikin suratul haqqa, Allah ta'ala ya ce linaj'alaha lakum tazkiratan wa ta'iha uzunun wa'iya. Allah ya ce wannan kissa ta annabi Nuhu, wannan kissa ta mutanen annabi Nuhu wanda ruwa ya halakar da su, ya dirmiyar da su. Allah ya ce linaj'alaha lakum, hakan ya faru ne dan mu sanya ta ta zamanto gare ku, ku mutanen yanzu, ta zikiratan ya zame muku darasi, wa ta'iha kuma ba dan komi ba, saboda kunnuwanku su ji kuma zukatanku su haddace ita wannan kissa, dan ya zamanto darasi babba a gare ku. Wannan shine linaj'alaha tazkiratan, linaj'alaha lakum tazkiratan wa ta'iha uzunun wa'iya. Littahi na tafsiri na Malam Sa'adi, in muka diba ƙarƙashin waga aya, Malam ya kawo bayanai, ya ce at-tazkiratu hiya al-ibra. Allah ta'ala da ya ce wai dan wannan kissa ta zama darasi a gare ku shine at-tazkiratu. To at-tazkiratu shine mi? Abin da ya kamata a lura, ta zame mana abun lura kenan, ita kissan mutanen annabi Nuhu alaihi salam. Wal uzunul wa'iya, amman kuma malai yace Allah da yace wal uzunul wa'iya, ma'anar shi shine allati tasma'ul haq, dan wannan kissa ta zame muku kunne mai sauraron gaskiya, da kuma zuciya wadda in ta ji take riƙewa domin ta yi aiki da shi a gaba. Ashe Allah ya ba mu wanga labari dan mu riƙe, mu saurara, mu ji, kuma mu riƙe shi a zukatanmu domin amfani da ita wannan kissa, dan ta zame mana darasi dangance da mutanen annabi Nuhu abinda suka aikata. A cikin fada ta magabata waɗanda suke malamai da suka gabace mu, akwai malami da ake kira Malam Qatada, shi ma ya yi bayani ƙarƙashin wagga aya. Qatada yake cewa uzunun nan, Allah da ya ce uzunun wa'iya, kalima uzunun ba komi ba ne sai dai wata kunnan ɗan adam wanda yake sauraro da shi, amman sauraro irin na hankali, ya saurari saƙon Allah. Malai ce wantafa'at bima sami'at, kuma dalilin in kunnan ta saurara to ta yi unhwani da abin da ta ji an faɗa. Akan haka maliman tafsiri kuma sun huddo mas'ala ƙarƙashin waga aya. Al-hikma suke cewa ita dai hikima min isasil Qur'an hiya al-itti'az wal amal, babba hikima da ya kamata mu koya a cikin kissoshi da Qur'ani yake gaya mana, babba hikima ita ce mi wa'aztuwa da kuma aiki da abin da muka ji a cikin ita su waɗannan kissoshi na Qur'ani. Allah ta'ala ya faɗa cikin suratu Yusuf aya ta 111, Allah yake cewa laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab, kissoshin al'ummar da suka gabace mu, Allah yace tabbas cikin waɗannan kissoshi ibratun akwai abun lura, akwai darasi. Amma wane ne zai lura, wane ne zai ɗauki darasi cikin kissoshin Qur'ani? Allah yace li ulil albab, sai ho mutane masu zirhin hankali su suke iya gano saƙon Allah a cikin waɗannan kissoshi. Akan haka ya ku ƴan uwa, kenan dangance da waga aya linaji alhalakum tazkiratan wa ta'iha uzunun wahiya, me muke iya koyo a matsayin darasin rayuwa a ƙarƙashinta? Shine mu san da cewa shi dai ilimi da ka gani ba wai sauraron abu bane kawai ka aje shi a cikin kwalluwarka, a'a, ilimi abu biyu ne a jikin ɗan adam yake gyarawa. Unhwanin shi na farko ya buɗa maka kwakwalluwa, ya zamanto ka kori jahilci. Unhwanin ilimi na biyu kuma shi ne aiki da abin da ka karanta kuma ka iya a cikin ilimin, to sai a ga kana aikata shi. Ashe jama'a, kada mu yarda da cewa mu musulmi ne kuma mun karanci karatun musulunci, mun san kaza mun san kaza, amma kuma a aikacen aka diba cikin rayuwarmu, to sai a ga ba hakan ɗin muke yi ba, wannan bai yi ba, ba daidai ba ne. Domin Allah ta'ala ya ce yana ba mu irin waɗanga kissoshi saboda su zame mana darasi, mu saurare su da kunnan basira, kuma domin mu yi aiki da su. Ashe dukkanin darussa na cikin su waɗannan kissoshi manuwa ita ce in mun ji to mu yi aiki da abin da muka yi. Allah ta'ala ya ce cikin aya ta 13, fa iza nufikha fis suri nafkhatan wahida, ranar da za a busa ƙaho na tashin kiyama. Allah ya ce fa iza nufikha fis suri, ma'ana ranar da Allah zai umarni ga mala'ika wanda yake busa ƙaho, Allah ya ce mishi busa, kenan tabbas daga ran da aka busa ɗin, to fa daga ran nan daga lokacin da aka busa, daga lokacin ne farkon tashin kiyama. Farkon tashin kiyama, wannan hurawa da za a ma ƙaho, to daga nan ne al'amarin kiyama ya kama kenan. Shine fa iza nufikha fis suri nafkhatan wahida. Amma in muka diba littahina Ibn Kathir ƙarƙashin tafsirin waga aya, tabbas malam ya yi bayani, ya ce mi hiya nafkhatul faza'i, wannan busar kaho da mala'ika zai yi, musan da busa ce wadda take da rudarwa da kuma rikitarwa. Allati yatba'uha al-sa'aqu summa al-qiyam, bayan ta ne wannan lamari na kiyama da wannan ƙara, zai ƙaran nan zai jayo wannan lamari na kiyama. Sannan kuma in kiyama ta fara, to sai mu tsinci kanmu gaba ɗaya mu ga muga Allah tabaraka wa ta'ala. A maliman tafsiri a daga cikin afwan malimai magabata, akwai wanda suka yi bayani karkashin waga aya irin shi Malam Rabi. Malam Rabi yake cewa nafqatun wahida, ma'ana shi shine busa ɗaya ce za a yi, mala'ika ne zai yi busa guda. Wahiya nafqatul akhira, amma kuma za ta zama to busa ƙarshe ce. Akan shi maliman tafsiri sun yi bayani kan mas'ala ta aqida a karkashin waga aya, ita ce mi al-iman bisu, cewa na akan dukkanin musulmi yayi imani da wannan busa, da wannan kaho da za a busa. Wal malik wal malakul muwakkal ilayhi, ya na akan muhallau mi imani cewa mala'ikan da yake busa kaho shi ma gaskiya ne kuma akwai shi. Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisin shi yake cewa, lokacin da aka tambaye annabi akan wannan kaho wayaya yake, aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sai ba da amsa yace faqala, sai yace qarnun yunfahu fihi, kusan da dai shi kaho ne kawai, kuma busa ne za a yi a cikin shi, mala'ika ne zai yi busa a cikin shi. Wannan hadisi ya zo cikin sahihu Tirmidhi. Me muke iya koyo, me muke karantarwa karkashin waga aya? A shine sur'atu nafazi amrillah, di yadda lamari yake da wahala kuma yake daukan lokaci, musan da a wajen Allah sauki gare shi, a cikin dan lokaci kadan za a yi shi komi, kuma ya wuce ya kare. Aya ta 14 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida, a ranan ne Allah ya ce za a daga sama, rafa al ardu wal jibalu min amakiniha summa taftitaha hatta tastawi, Allah ya ce a ranan duwatsu da harko za a nike su gaba daya, duk wani tudu da ka gani kuma a doran kasa Allah zai maida shi daidai, shi ba tudu ba, shi ba gangare ba, duwatsun ma kuma za su face kwata kwata, kasa ta zamanto ga ta nan, in ka kalle ta daga nan ko ina kana iya gani, domin ba ta da tudu kuma ba ta da gangare, ga ta nan ta tafi kai tsaye. Akan shi ne in muka diba littahi na tafsiri na Imam Baghawi, mala yake cewa ma'anar dukkata shine ai kasrata wa fattata hatta tasira al-ard qa'an safsafa, ita wannan kasa kai ka ce an bubbuge ta dukkanta, an daddake ta ne kuma an kakkaryar da su, in ka kalle ta ca za kai kamar wani falle ne na wata takarda haka tsananin daidaituwar da ta yi. A Ibn Abbas sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallama sananne ne kan tafsirin Al-Qur'ani, shi ma yayi bayani karkashin waga aya. Mala Ibn Abbas yake cewa dukkata ma'ana kasarata diqqatan wahida, Allah zai karkarye waɗannan duwatsu da waɗannan tiriddika, karyawa guda ɗaya, Allah zai ruguje su kawai gaba ɗaya sai su ruguje. Mas'ala ta aqida ƙarƙashin waga aya take karantar da mu ne tabaddulul ardu was-samawati yawmal qiyam, cewa mu yadda da ranar tashin kiyama in ta zo, Allah ta'ala zai canza yadda tsarin ƙasa take, kamar yadda muka yi bayani cewa ƙasa za ta sauya haka kuma sama ita ma Allah ta'ala zai sauya ta ranar tashin kiyama domin tsatsagewa za ta yi mu da muke ƙasa za mu dinga ganin abubuwan da yake sama ashe wannan yana daga cikin aqidarmu ta musulunci cewa haka din zai faru insha Allah Allah ta'ala cikin suratu Ibrahim aya ta 48 Allah yake cewa yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawati a wannan rana ne Allah yake tubaddalul ardu Allah zai canza yi kalan da aka san kasa yanayin da aka san da to Allah zai canza shi in ka gani kai ka ce ba ita bace ba wurin da ba kasar da ka sani bace domin shakalinta ya canza hatta da sama ita ma Allah zai canza ta a karkashin wannan muna iya koyon darasi kamar haka zawalid duniya ita dai duniya da ka gani karewa za ta yi karshen ta zai zo gaba daya dukkanin abubuwan da ka sani a gidan duniya wallahi sai sun kare kuma komai sai ya wuce kamar ba ta bayinta ba a aya ta 15 Allah yake cewa fa yawma izin waqa'atil waqi'a ma'ana shine tohowar wannan in kuka ga haka tohowar nan ranar ta zo ranar ta tabbata wace rana ita ce ranar tashin kiyama wadda daman Allah ya ce mu babu shakka sai ta zo to daga kun ga wannan alamu to ku san da cewa an zo wajen shine Allah ya ce fa yawma izin in kuka ga wannan a cikin ranar kuka ga wannan alamu waqa'at ta tabbata tashin kiyama littahi na tafsiri na malam tabari a karkashin wannan aya imamu tabari yake cewa ma'ana a wannan rana qamatil qiyam tashin kiyama yazo wajabati shidda dukkanin al'amuran masu wahala da Allah yake faɗa na wannan rana to a lokacin ne za su fara tabbas imam sa'adi Allah da shi yake cewa qamatil qiyama ma'ana wanga aya fa yawma izin waqatil waqi'a shine qiyama tayi lokacin qiyama ta tsaya kenan lokacin ta yayi malamai masu tafsiri sun bayyana mana wata mas'ala ita ma karkashin wanga aya ita ce mi aya ga tana nuna mana cewa tashin qiyama tabbas gaskiya ne kuma sai ya zo zawar shi ko babu makawa babu wata dubara da za a yi sai an yi kiyama cikin suratul waqi'a akwai ayoyi guda biyu da ta farko da ta biyu Allah ta'ala yake cewa idza waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba tabbas wannan ranar zata tabbata zata zo tabbas dangance da zawar kiyama babu wani ƙarya a ciki kuma babu ja da baya akan haka aya ta 16 Allah ya ce wanshaqqatis sama'u fa hiya yawma izin wahiya ma'ana aya ga shine tana siffanta mana abubuwa da zasu faru a ranar tashin kiyama tsagewar sama da kuma waɗansu abubuwan da suke sai ranar tashin kiyama ne za su bayyana shine malai ya ce wa tasbahu da'ifatan mustakhriyatan ba'da an kanat shadidatan mutamasika a ranar ne sama za ka gani ita ma ta koma wata iri ba irin samar da aka sani yau ba komi arhe a ta koma wata kala maimakin ƙarhinta da aka sani ta da shi na da to sai ka ga ta nan ta yi rauni a wannan rana tafsiri littahi na malam Qurtubi a ƙarƙashin wannan aya Imam Qurtubi yace ma'anar kalimar wahiya wurin da muka ce washaqat as-sama'u fa hiya ma izin wahiya to ma'anar wahiya din mallai yace shine a rauni saman nan za ta yi rauni ta zama kamar fadawa za ta yi ka kaulika misali kamar ka ce wahiya al-ha'itu ita ce misali kamar katanga ce idza dhafat in katangan nan karhin ta ya kare wa hamma bi suqut tabbas ana mata tunanin cewa fadawa za ta yi to kamar haka ne sama kwa me yasa ake mata wannan kallo mallai yace saboda inshiqaqi ha saboda tsatsagewa da ta yi ta sama ba dan komai ba sai dan wannan rudu na ranar tashin kiyama a na daga cikin fadan malamai magabata Abdullahi dan Abbas Allah ya yarda shi yake cewa ma'anar wahiya shine makhruqa wadda ta tsatsage shine ma'anar wahiya wa qala dahhak imam dahhak yake cewa tanshaqqu fa tanzilu almalaikatu minha in sama ta tsage mala yace to ho malaiku ne za su ci gaba da saukowa kuma zuwa sararin duniya akan haka maliman tafsiri sun kaddamar da wata mas'ala ita ma karkashin wannan aya ita ce mi musan cewa yanayi na ranar tashin kiyama na daga cikin shi al-ajramul uliya al-uluwiyya wa infitari as-sama'i haqiqatu bayan qudratillahi ta'ala wannan rudawa na tashin kiyama na daga misali a canza tsari da Allah zai ma sama da ƙasa duka gaba ɗayanta to wannan yana nuni ga dami yana nuni da ƙarhin Allah da kuma ƙudurar shi cewa a ran nan ne za mu gane Allah ta'ala shi kaɗai ne mai mulkin da babu irin shi kuma shi ne mai ƙarhin da babu ƙarhin da ya kai nashi Allah ya ce cikin suratul infitar aya ta farko idza as-sama'u fatarat Allah ya ce ranar da ita wannan sama za ta tsatsage me muke iya koya na darasi a rayuwarmu ta yau karkashin wannan aya na harko mu gano da girman Allah da kudurar shi cewa Allah kudurar shi ba karama bace allazi khalaqa as-samawat kuma Allah shi ya halicci samai ya daga sama tai sama ba tare da an sa wani ice ya to kare ta ba wa qudratihi ala ifna'iha kenan shi ke da iko halau in yace zai tsatsaga sama din ta tsatsage dama shi yayi kan shi aya ta 17 Allah ta'ala yake cewa wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsha rabbaka fawqahum arsha rabbika fawqahum yawma idzin samaniya a malaikai za su tsaya a daidai kowane gaba na wurin da saman ta tsatsage malaiku za su zo su tsaya bayan ta tsage wa yaqumu samaniya min al malaika wadansu guda 8 daga cikin malaiku za su tashi daga cikin malaiku masu girma guda 8 za su tashi bi hamali arshir rahman suke dauke da al arshin Allah ta'ala summa tafsirun mashhur akan haka kuma muka diba littahi na malai ibn kasir sai muga karkashin wannan aya bayanin da malai yayi sai ke cewa ma'ana ala arja'iha ma'ana shine daga dukkanin bangarorin da ta tsage ita sama wa yahmilu arsha rabbaka zamu ga malaiku kuma musamman waɗanda suke daukan al'arshin ubangijinka ai fawqal malaikati allazina fil arja akan haka ya ku dan uwa malaman tafsiri na daga cikin su imam dahhak an ibn yake cewa an ibn abbas an karbo daga abdullahi dan abbas ثمانية صفوف من الملائكة akwai sahu guda 8 da zamu gani ranar tashin kiyama amma sahun mala'ikai ne wa qala ghayruhu haka wani malamin ma ya fadi yace samaniyata amlak ga sunan sahu guda 8 ala khalqi ala khalq ala khilqati al-aw'al a haka ne za su zo Allah zai nuna mana su waɗannan mala'iku na daga cikin mas'aloli da malumai suka yi bayani kanshi na tafsiri isbat wujudul arsh wannan aya tana nuni ne zuwa ga tabbatuwar al-arshin ubangiji da kuma nuni zuwa ga mala'ikai tabbatuwarsu wa kaunu al-ashr al-na'am al-arsh fawqa al-khala'iq jami'an da kasancewar al-arshin ubangiji abu ne wanda yake ya kere dukkanin wasu halittu da kasani a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa uzina li an uhdisa an malikin min mala'ikati llahi min hamalati al-arsh malaika yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an mini izini ni nan da ka gane ni an mini izini an uhdisa anil malaki min mala'ikati min hamalati al-arsh an mini izini nami na in yi magana ko kuma in yi mu'amala da mala'ikai waɗanda suke su ne madauka al-arshin ubangiji inna ma baina shahmati uzunihi dan adam duka yadiba tsakanin kunnan shi wannan hata ta kunnan shi ila atiqihi zuwa ga kafadar shi musayyaratun sab'a mi'a am waɗannan wurare da Allah ya zaɗa annabi ya zana musanna cewa su fa wurare ne waɗanda suke tamaka ko ba suke tahiya karkashin ikon Allah ta'ala ba karkashin wani mutum ba aya ta 18 Allah ta'ala yake cewa yawma izin tu'raduna la takhfa minkum khafiya ma'anar shi shine ne Allah ta'ala a ranar tashin kiyama arada al-khala'iqi 'ala Allah al-hisab Allah ta'ala zai ba da umarni ayi hisabi ga dukkanin waɗannan halittu nashi wala yastatir sirr akan haka a ran nan babu wani sirri ko mun kankanta shi sai an huto da shi kowa sai ya yi wala takhfa ta'ata haka kuma babu wani aiki da aka yi na da'a ma Allah wanda a ran nan ba za a huto shi duka kowa sai ya yi amma Allah kaza na aikin kwarai kuma ayyuma Allah kaza wanda ba na kwarai ba awul masiya wa kulli shay'in makshuf a ranar kiyama komi sai ya zamanto kowa yana ga komi kuma kowa ya san komi babu koyo a can littahi na tafsiri na malam sa'adi karkashin waga aya da Allah ya ce yawma izin turaduna la takhfa minkum khafiya malam ya ce al-gharad al-arad huwa al-hudur bayna yadayi llahi cewa a wannan rana dukkaninmu za mu tare ne gaban Allah ta'ala kuma karkashin kudurar shi la takhfa minkum babu wani abu da zai koye ma kowa khafiyatan na daga cikin abubuwan da ake koyewa to babu koyewar nan min al ajsam daga jikuna wala min al a'mal ko kuma ayyukan da kuka aikata wala min an niyya hatta da niyya da kuka yi dukkanin su ran nan komai sai ya bayyana a hili karara a sayyidina umar Umar bin al-Khattab Allah ya rada shi yake cewa hasabu anfusakum qabla an tuhasabu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ya ku mutane Umar yake cewa kuma kanku hisabi kafin ranar hisabun ku ta zo yi kokari kama kanka hisabi domin gano ina kake da matsala ta Allah ta'ala kuma kai kokarin gyarawa akan haka Umar bin al-Khattab yaki gaba da cewa fa inna ma yakhuffu alhisab ghadan ala man hasaba nafsahu alyawm, tabbas shi hisabi da za a yi na kiyama. Umar yace tabbas yana zawa da sauki akan mutumin da kahin akai ga mushi hisabi shi ya ma kanshi dama, to hisabun ya yi sauki a gare shi. A maliman tafsiri sun bayyana wata mas'ala karkashin waga aya, suka ce al-iman bil arab wal hisab, na akan mu musulmi mu duka mu yi imani da rana wannan da za a bayyana ayyuka za ta zo, da kuma ita ce ranar hisabi. To tilas a matsayinmu na musulmi mu yi imani da waɗanga da waga rana kahin ta zo. Wa itla'illahi ala sarahir wal alani, a cikin ta ne ranar da Allah zai buɗe asiri duka, da kuma abubuwan da suke a bayyane duka za a yi bayani kansu. Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul kahf aya ta 48, Allah ya ce wa uridu ala rabbika saffan, a ranar ne Allah ya ce ma nabi za a haɗa mutane gaban Allah Ubangijinka ga su nan sahu sahu dus sahu manyan sahu ya ta yi. Muna iya koyan darasi ya ku yan uwa ƙarshen waga aya, a ƙarƙashin waga aya, wani irin darasi? Mu san cewa tarbiyatun nafsi alal muraqaba, tilas mu saba ma kanmu zama da kuma tsinkaye da yin lissahi kan ayyukan da muke aikatawa, shin wai ayyukan kwarai ne ko ku ba na kwarai ba ne. Fama na nufihi liyauma sayu'lan ghadan, mu san da duk abinda ka ɓoye wanda baka so a sani, to duk ƙarshen ƙarewa wata ran sai ya bayyana, ko da baka da rai sai an faɗe shi. Aya ta 21, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqul ha umqra'u kitabiya, Allah ya ce a cikin ku ko mutane, fa amma man utiya kitabahu, wanda aka bashi littafin shi a hannun dama, akan shi ne mala ya ce shi ne afwan, Allah ya ce shi ne mi, shi ne wanda ya samu tsira, wanda aka ba shi littafin shi a hannun dama, a cikin mummunai to shi ne ya tsira. Ya tasallamu kitabu amalihi bi yaminihi, da hannun dama ne zai amshi littafi na sakamakon ayyukan shi. Wa yunadi fi nasi farhan, wanda aka ba shi littafin a hannun dama kuma zai juya wajen mutane ƴan uwan shi yana farin ciki. Wa mubahan, yana cikin walwala binajatihi, saboda ya samu tsira a gidan lahira. Littafi na tafsirul baghawi na Imam al-Baghawi, mala yake cewa yaqulu al-mu'minu, a ranar tashin kiyama zaka ji mummuni yana faɗi bi shiddati farashihi, ba dan komi ba sai dan tsaba horin ciki da yake cikin shi, zaka ji yana faɗi liman haulahu, ga mutanen da suke kusa da shi zai dinga gaya musu ha'um, ma'ana shi shine ku amsa, ai khuzu ta'alu iqra'u kitabi, ku amsa ku mutane na ku diba, ku amsa ku karanta littafi na ku gani. Yana cikin farin ciki zai dinga faɗi ma ƴan uwan shi, jama'a ku amshi littafi na gashi, kowa ya karanta ku gani, yana jin daɗi. Lamma ra'a fihi sawab, ba dan komi ba sai dan yawan ladan da ya gani Allah ya rubuta a cikin wannan littafi, da kuma ɗaukaka wadda Allah zai mishi a ranar tashin kiyama. Dalilin shi ne ya ruɗe ya kiɗi mai cikin warin ciki. Maliman tafsiri malamai da suka gabata magabata irin su Imam Qatada yake cewa anan innal mu'min, kaga shi dai mummuni, iza utiya kitabahu bi yaminihi, in aka bashi littafin shi a dama, mala yace bashir, to fa babban albushir kenan. Fa yaqulu li ashabi, zai dinga gaya ma ƴan uwan shi bayan an bashi littafin a hannun dama, khuzu ku amsa, iqra'u ku karanta, iqra'u kitabi ku karanta littafi na ga yana ku zo ku diba. Muna iya malamai sun yi nuni afwan karkashin waga mas'ala, a karkashin waga aya sun yi nuni zuwa ga wata mas'ala, ita ce mi isbat sihhatil a'mal, tabbatuwar ingancin ayyuka wanda bawa yake yi a ranar tashin kiyama za su tabbata. Wa anna ahalil yamin, amman kaga mutanen hannun dama humul fa'izun, tabbas su ne waɗanda za su shiga aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin wani hadisi, yake cewa yadunul mu'min min rabbihi, a wannan rana mutum zai kusanci Ubangiji, hatta yada kanfahu alayhi, akan haka mutum zai kusanci Ubangiji, summa yu'ti kitaban hasana, yu'ta kitaban kitabu hasanati, Allah kuma zai ce to gayana a bashi littafin shi na abin da ya aikata a rayuwar duniya. Bukhari ya rawaito wannan hadisi. A waga aya tana koya mana darasi a rayuwarmu mu ma ta yau da gobe, shine limal yace al-farahu al-haqiqi huwa al-farahu bi ta'atillah, mu san da cewa babban murna a rayuwarka ba komai bane sai dai murna da mi, murna da da'a da kake ma Allah da biyayya da gare shi, kuma murna ita ce ranar tashin kiyama za ta tabbata, domin tsirantar da kai Allah zai yi daga wuta, kuma waɗanda suke ba kai ba kuma Allah ta'ala in suka waɗanda suka yi aiki mummuna, Allah ta'ala sai ya sa su a wurin da ya musu tanadi na wuta, Allah ya tsare. Aya ta 20 kuma ta ƙarshe insha Allah ta'ala, kenan yau ma aya 10 ne da mun zamu yi insha Allah ta'ala. Allah ya ce inni zanantu anni mulaqin hisabiya, ma'ana wannan bawan Allah da aka bashi littafi a hannun dama, malai ce akan haka sai dingam yana murna yana gwada ma mutane, yana hutar yana gwada kanshi, sabakami bi annahu kana fi dunya mutayaqqinan, domin abin da ya kasance yana yayi imani da shi a gidan duniya, to gashi nan yau ya samu kuma Allah sai ya mishi hisabi wanda yake madaidaici daidai da irin ayyukan shi na kware da yayi. Fasta'adda lahu bil amal, da yaji labarin tashin kiyama haka zai su dinga hodi, tunda naji an ce akwai tashin kiyama, wallahi na san akwai babban aiki, sai na kama gabana na ta bautar Allah, tunda naji labarin kiyama kawai na shiga aiki na ta bautar Allah, yau ku diba littafi na gashi. Littafi na Ibn Kathir, in muka diba karkashin tafsirin waga aya, mala Ibn Kathir ya ce zanantu, mutumin zai hadi cewa ni nayi zato a ha huna bimana aikantu, na tabbatar da cewa wannan rana za ta zo, kuma wanga sakamako mai kyau zan same shi, kuma alhamdulillahi ga ranar ta zo kuma ga sakamako ya iso. Imam Mujahid yana daga cikin magabata mafassara alqur'ani, yake cewa mi kullu zannin fil qur'ani yata'allaq bil akhirah fa huwa yaqin, duk wurin da kaji Allah ya ce na yi zaton kaza amma kuma yana da alaka da ranar tashin kiyama, akan haka malam Mujahid ya ce mu san da cewa gaskiya ne, ba zato ba ne ake ni, ana nihi gaskiya ne ya tabbata. Malaman tafsiri har yanzu dai sun yi mana nuni zuwa ga wata mas'ala ta musamman wadda ta shahi aqida a ƙarƙashin waga aya, ita ce mi ya zama wajibi a kanmu gaba ɗaya mu yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala, kuma mu yi imani da cewa haɗuwa da Allah tana ranar tananan ta he, kuma sai ya tabbata. A kan shi wal hisab, kuma shi wannan hisabi da Allah ce za a ma kowa, mu san da cewa shi ma yana nan tahe, kuma ba dan komai ba Allah ya ce zai mana hisabi, saboda tunanin in ya faɗa mana za mu mai da hankali sama bautar shi kuma mu yi ayyuka na ƙwarai. Shi yasa Allah yake mana magana cewa ranar kiyama hisabi za a ma kowa da kowa. A suratul baqara aya ta 46 Allah ta'ala ya yi magana irin makamanci ya waga, yake cewa allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'una. Allah ya ce su ne waɗannan mutane waɗanda sun yi imani a ransu, zuciyarsu ta yi imani annahum mulaqu rabbihim, tabbas sai sun gamu da Allah, sai sun yi fas a fas da su da Allah. Wa annahum ilayhi, kuma a tunaninsu wa annahum ilayhi, san cewa kuma ga Allah ne za su koma, dukkaninmu ga Allah ta'ala za mu koma. Karkashin waga aya ta 20 ne muke iya karanta, Allah ya ce al-yaqinu bil akhirati, musanna cewa yarda da lahira, yarda da ranar lahira, huwa miftahul istiqama, shi ne mabuɗin daidaituwa a cikin rayuwar duniya. Yarda da gidan lahira, to shi ne mabuɗin daidaituwa a gidan duniya. Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace. To, alhamdulillah, kenan, kamar yadda muka ce a nan za mu tsaya, insha Allah ta'ala da niyya gobe idan Allah ya kai mu, sai mu ci gaba daga yadda muka tsaya insha Allah. A lokacin da shi ne ana fara tafsirin ƙarhe biyu ne, lokacin da yara suka huta daga abin da suke tashi a lokacin, kenan ƙarhe biyu ne insha Allah, Allah ya samu dace. Muna roƙon Allah ta'ala, Allah Ubangiji ya amsa ibadunmu, Allah Ubangiji ka gafarta zunubanmu, Allah Ubangiji ka sanya sunayenmu cikin waɗanda aka yi musu alƙawarin ƴantarwa daga wuta a wanga wata na Ramadan. Allah duk wasu garabasa da kai tanadi a Ramadan, Allah ka haɗa mu da su, Allah ya samu dace. Muna roƙon Allah ta'ala dukkanin masu buƙatu na alkhairi Allah ya biya. Muna roƙon Allah ta'ala, Allah Ubangiji ya kare mu cikin karewarsa, ya kare mu daga sharri, daga dukkanin abin ƙi, daga dukkanin wasu abubuwa da suke na fitintunin zamani, Allah ya tsare mu daga gare su. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Ubangiji ya ba marasa lafiya mu lafiya, Allah ya zamana da ƙasar mu lafiya, duk wani rigima Allah ka kauda mana shi. Muna roƙon Allah ta'ala dukkanin masu neman ilimi, masu neman diplom, tun daga certificate har BFC har BAC har can gaba, Allah ya sa a dace, Allah ya ba su. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala dukkanin masu neman jari, Allah ya ba su mai albarka, dukkanin masu neman aure, Allah Ubangiji ya ba su mai albarka, dukkanin mutane waɗanda suke fama da halin kakanika na rayuwa, Allah ya sauƙaƙa musu, Allah ya kawo sauƙi. Wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. اللهم لا تضع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها سلام إلا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Alhamdulillah. Ya, ku bar shi kawai sai mu nade.